ya yi sallar la'asar, sallah ta farilla ya iya ramawa ko bayan sallah asuba, ko da ya yi sallah asuba ya iya tsayawa ya rama sallah ta farilla da ta tsere masa. Sallah ta nafila ce aka ce ba daidai ne ya tsaya yin ta ba a wannan lokacin. Ali ibn al-Madini yace, Yahya ibn Sa'id yace, Shubatu yace, Qatada bai ji ba a wajen Abul Aliya, shi yasa wato in banda illa salasata, sai ko hadisai guda uku, hadisai uku ne kawai Qatada ya karba a wajen Abul Aliya. Na farko dai hadisin nan na Sayyidina Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga aitsayin sallar nafila bayan la'asar har sai rana ta fadi. Yayi hani daga ce za a tsaya sallar nafila bayan asuba har sai rana ta fito. Hadda kuma hadisi na Abdullahi ibn Abbas wato shi ne hadisi na biyu daga hadisan da yake Qatadatu ya karba wajen Abul Aliya cewa ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya ce bai kamata ba wani ya buɗe baki ya ce wai ya fi Annabi Yunus dan Matta, don cewa Annabi Yunus an ce ya fita ba da izini ba, ya shiga cikin jirgin ruwa, an tabbatar da cewa tafiyarsa ba ita tafi dacewa a ce yayi ba, fitattarsa ba ita tafi dacewa a ce yayi ba, har an yi ƙuri'a, ƙuri'a ta nuna cewa shi ya jawo jirgin ruwa zai nitse. Wanda suke cikin jirgin ruwa suka ɗauke shi suka jefa a cikin ruwa, kifi ya haɗe, fasahama fakana minal mudhariyin faltaqamahu nuhutu wa huwa mulim. To duban wannan jidda haka ba daidai ba ne wani kowaye ya ce ya fi Annabi Yunus. Duk bautar mai bauta, duk biyayyar bawa ga Allah ba yanda za a iya kai matsayin Annabi. Matsayin Annabi ba a raskarsa, saboda matsayi ne wanda yake na musamman. Duk irin kogayyar bawa da bin Allah ba zai iya samun annabta ba. Annabta Allah yana ba da ita ne ga wanda ya zaba a cikin bayi. Allahu yastafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nas, Allahu yastafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nas. Allah yana zabar wanda ya so ya aiko su a cikin mala'iku kuma a cikin mutane. Walam takun nubuwatu muktasaba walau raqa fil farli a'la agaba bal zaka farlullahi yutihi liman yasha'u jalla Allahu wahibul minan. Bayan da za a yi bawa ya samu annabta don wani kokari ko wata gwaninta tasa, ko da zai samu kaiwa ga mafi ɗaukakar matsayi a wajen ayyuka kyawawa, ba zai sa haka ya zamo ya sabauta a bashi annabta ba. Annabta Allah yana ba da ita ne ga wanda yake ya nufa. Shi yasa bayan da za a yi wanda yake ba annabi ba ya kai matsayin annabi. Sai kuma hadisin Sayyidina Ali, hadisi na uku wanda Qatada ya karba wajen Abul Aliya shi ne hadisin da aka ruwaito daga Sayyidina Ali, shi kuma ya ruwaito wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alƙalai sun kasu gida uku. Alƙalai iri uku ne, ɗaya daga cikinsu shi ne zai samu shiga aljanna, guda biyun ko su suna cikin wuta. Wato wanda zai samu shiga aljanna shi ne alƙalin da yake ya san gaskiya kuma ya tsaya hukunci da gaskiyar. To wannan yana cikin aljanna, amma na guda biyun wanda su ba yanda za a suje aljanna, alƙalai guda biyu wanda ba yanda za a kai ga aljanna shi ne su ne wato na farko alƙalin da bai san gaskiya ba amma kuma ya yarda hukunci tsakanin mutane, sai kuma wanda yake ya san gaskiya amma ya tashi hukunci bai ƙi yin hukunci da gaskiya. To waɗannan alƙalan suna cikin wuta. Ta'ammal hadisal qariyaini wa salisin wa qawla rasulillahi yuhya mughallala. To babin abin da yazo game da yin sallah bayan la'asar, yin nafila bayan sallar la'asar. Ya karba daga Abdullahi ibn Abbasin yace abinda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana ya sallaci raka'a biyu bayan yayi sallar la'asar, domin an kawo wata dukiya ne wannan tsayawa ya raba dukiyar nan, ya za a yi da dukiyar nan? Yasa ya janye hankalin annabi, ya ɗauki hankalin annabi bai sallar raka'a guda biyu ba wadda yake yi bayan sallar azhar. Shi yasa waɗannan raka'o'in guda biyu bayan da yayi la'asar sai manzon Allah ya zo da su a sannan. Sannan bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake yin sallah ta nafila ba bayan sallar la'asar. Akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Aisha da Ummi Salama da Maimuna da Abi Musa al-Ash'ari. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da aka ruwaito daga Abdullahi ibn Abbasin hadisi ne kyakkyawa, ba mutum ɗaya ba ya ruwaito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya sallaci raka'a biyu bayan sallar la'asar. Wannan sabanin abinda aka ruwaito da daga gare shi, wato abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi hani daga ayi sallah bayan la'asar har rana ta fadi. Irin wannan sai shi ake kira an samu sabani tsakanin kauli da fi'ili. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga yanda yake, abinda kuma aka ce ya aikata ga yanda yake. To a irin nan meye matsayi? Malamai da yawa dai sun tafi akan cewa to tunda shi kauli yana iya daukan umumi, kuma tunda shi sigarsa daga yanda aka faɗi magana za a iya gano ko cewa abinda aka faɗa ya haɗa da baki ɗayan al'umma koko ya tsaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ko aiki daman tabi ya zama ya tsaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa koyaushe sai a gabatar da magana kenan fiye da aikin. Tunda dai ga yanda ya ce ayi to sai ayi haka din, ko da yanda aka ce shi yayi ya bambanta, ta yi ya zama wannan hususiyarsa ce ko akwai wani dalili na musamman da ya sa ya yi haka din? Akwai wani dalili na musamman? To hadisin na Abdullahi ibn Abbasin dai ya fi kowanne ma inganci a wannan babin. Inda Abdullahi ibn Abbasin yake faɗa a hadisin nasa bayan nan da annabi bai sake yin sallar nafila ba bayan sallar la'asar, kaga ya nuna yin nasa ma daman sau ɗaya ne. Kuma wannan hadisin in ji shi Tirmidhi yace ya fi kowanne hadisi inganci. Haƙiƙa an ruwaito kamar hadisin nan da aka karɓo daga Ibn Abbas daga Zaid ibn Thabit. An karɓo ruwayoyi makididdiga daga Sayyidatuna Aisha a wannan babun. An ruwaito daga Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa shiga ɗakin ta ba bayan yayi sallar la'asar, sai ko ya tsaya yayi nafila raka'a biyu kafin ya zauna ko yayi abin da zai yi, sai yayi nafila raka'a biyu ko da bayan la'asar din. Ta ce bai taɓa saɓa wannan al'ada tasa ba. Wannan wanda hadisi ne ingantacce Buhari da Muslim da sun ruwaito shi. An ruwaito kuma daga Aisha ta karɓa daga wajen Ummu Salama daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya yi hani daga a ce za a tsaya yin nafila bayan an yi la'asar har sai rana ta faɗi. yaya ne daga ce za a tsaya yin nafila bayan an yi sallah asuba har sai rana ta fito. Wannan kuma wata ruwaya kenan daga Aisha wanda ita take nuna ai a fadi na Annabi. Maganar da mafi yawan malamai suka haɗu a kanta, maganar da yake mafi yawan malamai sun haɗu a kai ita ce cewa ba a son a tsaya yin nafila bayan an yi la'asar. Karahiya ne a ce za a yi nafila bayan an sallaci la'asar har sai rana ta faɗi. Cewa karahiya ne a ce za a tsaya yin sallar nafila bayan an yi sallar asuba har sai rana ta fito. Sai ko wasu halaye da aka fidda su daga wannan ka'ida, kamar yin sallah a Makka bayan la'asar har rana ta faɗi, ko bayan asuba har rana ta fito idan mutum ya yi dawafi. Idan mutum ya yi dawafi da Ka'aba bayan ya yi la'asar, to wannan ana nemansa in ya gama dawafin ya zo da raka ta yi dawafi ko bayan yi asuba. To amma shi ma dai akwai saɓani. Akwai wasu malaman da suka ce idan dai rana tana dab da faduwa ko tana dab da hutowa, to ya bari sai ta faɗin ko ta fitan ya yi raka ta yi dawafi. Shi yasa akwai saɓani na malamai a nan ma. Hakika an ruwaito cewa manzon Allah ya yi rangwame a game da cewa a sallaci raka'a ta dawafi bayan an yi sallar asuba ko da rana ba ta riga ta fito ba, ko bayan an yi sallar la'asar ko da rana ba ta riga ta faɗi ba. Hakika wasu malaman akan wannan kaulin suke, akan wannan magana suke. Tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wanda suka zo daga baya, akan wannan kaulin Imam Shafi'i yake da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi. Amma mu a masabar mu zancen da yafi bayyana shine cewa in dai rana ta kusan fitowa ko ta kusan faduwa, to bai kai ya ce zai raka ta dawa ya bari sai bayan ta faɗi ko ta fito. Hakika wasu daga malamai sun ki daga sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke bayan su sun ki a yi sallar nafilan ma a Makka kuma bayan la'asar ko bayan asuba, ko da mutum dawafi ya kai ya ce zai yi. Akan wannan kaulin Sufyanu Sauri yake da Malik ibn Anas da wasu daga cikin malaman Kufa. To
wannan babi ne abin da ya zo a game da cewa za a yi sallah kafin a yi sallah magariba, da wato koko ne hukuncin yin sallah kafin sallah magariba.
Thank you. Yayi da ne sarrafuwa. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا وانو حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي إسحاق وعن قصيب بن سعيد وعن الأعرج يحدثنا
موسوء بن دعداء وقصو الأعرج عبد الرحمن بن موسى الأعرج
نعم
سنة باش الأباني
عن أبي هريرة
ذلك أبو هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وعمل قال صلى الله عليه وسلم يأتي
من هذا من
حديث حديثي من وانت أبلاي ليسي أكد من إسلام الناس يا ذو بابدو لو لغالبا تلوسي يقل ويكو حديثي لك إمام مالك لذلك كان سيد إمام مالك في الحيان يقول أما وانا حديث مجبيه فكان سيد إمام مالك kuma ne ina kuma ina yawan ruwa da adam ya sare na kan ya sare daga sahaba
kashi uku kashi ɗaya ko ya ku muta bisa wannan masabar ta uku kenan amma bisa masabar mu shine cewa yanda zahirin hadisin nan da ya nuna ko da raka ɗaya za a ce yayi adai za a ce yayi adai wata masabar ko ta ce sai ma duka yayi a wakacin in yayi ɗaya ko uku ya kai a wakacin ma ɗaya ba a wakacin ba sai a ce ai qira'i ne gaba ɗaya sai a ce ai qira'i ne tunda me ya jawo haka to wannan ka dauka fa cewa wai dan a masaban mu an ce ko da raka ɗaya mutun ya samu kafin rana ta fito daga sallar asuba za a ce yayi asubar a cikin wakacin ta ko ya samu raka ɗaya kafin rana ta fadi za a ce yayi al'asar a wakacin ta ka a dauka cewa an ce haka daidai ne ko kadan ba a ce haka daidai ne ba, domin akwai hadisi tabbatacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda sallar asar ta tsere masa kamar yayi asarar iyalinsa da dukiyarsa. Malamai suka ce abinda ake nufi da tsere masa anan ba wai ya zamo sai rana ta fadi ma yayi ta ba, a'a ko da bari yayi sai rana, sai da rana ta yi ja gata dai bata fadi ba, amma sannan ya tashi yayi la'asar, to ya zama matsayinsa kamar matsayin wanda ya asara dukiyarsa da iyalinsa gaba ɗaya. Shi yasa ba wai an ce daidai ne ba. Ko malamai masana Allah suka ce yana ɗaya daga cikin abin da yakan sabota bawa ya samu mummunan cikawa a ƙarshen rayuwarsa, ya ringa sakaci da sallah musamman la'asar, musamman ita la'asar, ya zamo bai yi ta ba, ba don wata larura ba, har sai da rana ta fara jaja. Duk mai tarbar haka wanda ya zamo ya maida wannan al'adarsa, to masana Allah suka ce ƙarshensa in bai tuba ba, ba zai samu kyakkyawar cikawa ba, ba zai samu kyakkyawar cikawa ba. Shi yasa ko da aka ce in yi raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi yayi ta a lokacinta, kan mutum ya ɗauka cewa an bashi wata inshora ta yaje ta yanda ya ga dama, a'a wannan wani hukunci ne daban, kowane abu da matsayinsa. Dan an ce wannan abu dan ga shashi ba za ka mutu ba, to amma kuma ka shashi aka ce kana kasa ba kai ba tashi, me zai sha ka, me zai sa kana da hankali ka sha, ko da dai an ce dan ka sha ba mutuwa, ba mutuwa za ka yi ba. Waye yana da lafiyarsa zai iya tashi, zai yadda ya kai ga jallin tashi ma ya gagara, ko da dai yana nan dare. Akwai hadisi da aka ruwaito a wannan babin daga Aisha. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan da aka ruwaito daga Abi Huraira hadisi ne kyakkyawa ingantacce, dukkan masu littattafan nan guda bakwai sun ruwaito shi, Imam Ahmad ya ruwaito shi, Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito, gashi a Tirmidhi, haka ma Nasa'i da Ibn Majah duk sun ruwaito. Kuma hadisin na muwadda ne, ya zo a ruwayar Yahya da ruwayar Muhammad ibn al-Hasan ta muwadda. Akan wannan malamanmu suke wato yana nufin ma'abuta hadisi, malaman hadisi, haka akan wannan masabar Imami Shafi'i yake da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi. Abinda ake nufi da wannan hadisin a wajensu, dangane da wanda yake yana da wani hanzarin ne, yana da hanzari da wannan hanzarin bai bashi dama ba ya zo da sallar a wakacinta gaba daya, ba wai wanda danganganci ne ya ƙi yin sallar ba har sai da lamarin ya zamo haka, ba shi ne ake magana a kansa ba. Wanda yake da hanzari kan bai wannan abin karɓar hanzarinsa ne. Ina misali kamar mutum a ce ya yi bacci bai sallah ba, wannan mislu ɗin ka iya fadarsa mislu, ya zama kenan za a ƙaddara cewa labari ne na mubtada mahzufi, wa huwa mislu rajuli. Misali mai hanzarin shi ne kamar mutumin da bacci ne ya ɗauke shi, bai sani ba, bai sallah ba, har sai da ya rage bai huce ya tashi ya alwala ya raka ɗaya ba, rana ta faɗi ko rana ta fito. To wannan dai ya yi ƙoƙarin ya raka ɗayan, sai a ce rakawai ukun ma duk za a lissafa masa kan cewa ya yi su a lokacinsu, ko raka ɗaya ta asuba, sai a ce ragowar raka ɗayan ma za a lissafa masa ya yi ta a lokacinta, tunda yana da hanzari. Wanda yake gafili bai shiga cikin hidabu, yanda aka karanta muka karanta a usul, wa yashmalul khidabu kullal mu'minin la zal jununi wassiba wal gafilin, wanda yake bacci ai, wanda yake cikin bacci ai gafilu ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa an dauke alkalami daga mutum uku, an dauke alkalami daga yaro, yaro ba a ce ya aikata haramun ba har sai ya balaga, an dauke alkalami daga mahaukaci har sai hankalinsa ya dawo, an dauki alkalami daga wanda yake bacci sai ya farka, idan yana bacci ya aikata abu ba za a tuce shi ta fuskar cewa wato ya laifi ba, ta fuskar zunubi ba, ta yi dai a tuce shi ta fuskar jinaya. To
hawaye
yansaha
ko kuma wanda yake man cewa wanda yake ya mance to shi ma in ya tuna ya zama sanda ya tuna din bai huce yayi kokari ya zo da raka'a daya ba ko raka'a biyu kafin rana ta fadi to wannan sai ya rubuta masa cewa ragowar ma duk yayi a wakaci ne tunda mantuwa ne mantuwa addu'ar da aka koya mana an ce an amsa mana rabbana la tuakhizna in nasina aw khadana ya zamo ya farka shi wancan na farkon ko kuma shi wannan nabiyin wanda ya mance ya zamo ya tuna wakacin da rana za take fitowa ko yayin da ta fadi wato wannan a ciki akwai lafu akwai abinda malaman balaga suka kira lafu da nasharu murattabi yanamu anis salati fayastaqizu aw yansaha fayaskuru lafu ne da nasharu murattabi wannan babi ne abinda yazo game da tare tsakanin sallah biyu a halin zaman gida ya yu ko ya halatta a tara sallah biyu kaman magarba da isha a hada ayisu a wakaci daya ko azhar da la'asar a hada ayisu a wakaci daya alhali ba a halin tafiya ba tafiya ita akwai hukuncin ta daban to inda ana zauna a gida fa Sayyidul Jubairin tabi'in nan mai girma wanda aka kashe shi wajen hijira ta 86 ya karbo hadisin daga Abdullahi ibn Abbasin yace
jama'a Rasulullahi
manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tara tsakanin sallar azhar da sallar la'asar wato ya hada yayin su wakaci daya yana azhar ya tashi yayin la'asar ya tara tsakanin magarba kuma da isha yana magarba ya tashi isha alhali yana zaune a Madina ba a halin tafiya ba ba kuma cewa ana cikin halin jin tsoro ba cewa ai ga wasu kafirai sun kawo Madina hari shi yasa ana kare ita Madina ba kuma dan ruwan sama ba
ala
yace Sayyidu Jubairin yace sai aka ce da Abdullahi ibn Abbas
ba arada bi zalika
me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufa da aikata wannan
ala
sai Abdullahi ibn Abbas yace
arada Allah ya kulita ummatan
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufin kada ya kuntatawa al'ummarsa kada ya zamo ya kuntatawa al'ummarsa akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abi Huraira Abu Isa Tirmidhi akwai inda yake cewa baki ɗayan littafin nan nasa babu wani hadisi a ciki da za a ce ba wani malami da bai aiki da yayi aiki da shi yace duk hadisan da ya kawo gaba daya a littafin nan nasa to in baka samu ba wannan malamin yayi aiki da shi zaka samu wannan yayi aiki da shi haka duk hadisan sa suke ce amma banda guda hudu daya daga ciki yace banda wannan hadisin cewa a tare tsakanin azhar da la'asar a gida ba tare da wani dalili ba ko a tare tsakanin magarba da isha a gida ba tare da wani dalili ba yaji wannan hadisin ba wani malami daga baya wanda ya zo yayi aiki da shi shi yasa wannan kenan kamar yana nuna cewa malamai da yawa a fahimtar su hadisin nan koda ya tabbata to mansuhi ne yana nuna cewa mansuhi ne koda dai malaman usul suna cewa barin malamai mustahidai yin aiki da hadisi ba wai lalle ya shirya da mu yanke kan cewa hadisin mansuhi ne ba sai dai inda yake an samu gamu wasu akan barin aiki da shi to wannan ya shirya da mu kan cewa lalle akwai hadisi da yayi nasinsa domin bayan da za a yi al'umma ta hadu akan abin da yake ba daidai ba tunda dai malaman al'umma gaba daya sun gama kan cewa wannan hadisin ba wanda yayi aiki da shi to lalle akwai wanda aka samu yayi nasinsa kenan lalle akwai wanda aka samu yayi nasinsa kenan mu dai dangane da masabanmu da kuma masabar su malaman da yawa kamar azhar da al'asr tayu a tara su ayi su lokaci daya ba tare da cewa an yi zinubi ba saboda yanda aka fada azhar da al'asr sun yi tarayya a lokacin su muhtari gurgurdan yanda za a yi rak'a hudu shi yasa akwai lokaci wanda yake lokaci ne muhtari ga sallar azhar kuma lokaci ne muhtari ga sallar al'asr yanda mai mutasar yake fada washtaraka bi kadari ihdahuma azhar da al'asr sun yi tarayya lokaci muhtari gurgurdan yanda za a yi rak'a hudu kawai tarayyar da suka yi bai huce yanda za a yi rak'a hudu ba kage kenan idan mutum ya jinkirta azhar ya zama sai karshen lokacin ta muhtari yayi yana gamawa lokaci muhtari na al'asr da man ya riga ya shiga dan ya zo da al'asr a sannan ba za a ce yayi zinubi ba tunda azhar yayi ta a muhtarin ta sai dai karshen muhtarin ne to mutum ko duk sanda ya salla inda muhtari ne ko da ba dalili ba a cewa yayi zinubi ta yi wasu malaman su ce farkon lokaci muhtari shi yafi wasu ko a wajen su ma karshen lokaci muhtarin shi yafi kamar a masabar Abu Hanifa da wasu malamai sannan kuma ya ce ne a lokaci muhtari shi yasa ma malamai a masabar suke cewa ai akwai wani lokaci inda da a ce mutum biyu sa yi sallah daya azhar yayi daya al'asr yayi a ce kusan sun fara sallar tasu tare amma kowanne yana tasa wannan yana azhar wannan yana al'asr to sai a ce kowanne a cikin su yayi daidai sai dai sabanin da aka samu karshen kama ta farko ne ko ko farkon kama ta biyu wato karshen sanda ya rage kadan inuwar komai ta kai ka matsawan sa ne bayan zillar zawali ko ko bayan inuwar komai ta kai ka matsa ne bayan zillar zawali sanda kuma ta hada a cikin karuwa a sannan ne shine a farkon kama ta a karshen kama ta farko ne koko a farkon kama ta biyu khilafun fitashiri yanda mai mutasar ya kawo to wafil babi akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin amma kamar magarba da isha a masabar mu bayan da za a ce a zancen da ya fi shuhura bayan da za a ce an yi su tare mutum yana magarba ya tada isha ba tare da an ce yayi laifi ba indai ba mai hanzari ne ba tunda zancen da ya fi shuhura a masabar mu shine cewa lokacin magarba muhtari murayyo abin kuntatawa ne bai huce gurgurdan a ce rana ta fadi an yi shirye-shiryen magarba an yi ta ba ana gamawa sai ya zama muhtarin ya fita an shiga cikin raruri wanda insha ko lokacin ta muhtari ba ya farawa sai bayan buyan shafaki ashe idan mutum ba da wani hanzari ba ya ba magarba bai ta ba sai can yanda za a ce yana gamawa daga gare ta shafaki ya buya ya zai iya sallar isha to ita magarbar yayi laifi dangane da jinkirta ta indai ba yana da hanzari ba don kuma a ce misalan ita magarbar yayi ta a lokacin muhtari yana gamawa ta tashi ya kawo isha ita kuma isha yayi ta kafin lokacin ta yu'idu abada zai sake ta kenan har abada ko da dai a masabar ta mu akwai kauli wanda ba mashuri ba da cewa shi lokacin magarbar muhtari yana miƙewa har zuwa buyan shafaki to bisa wannan kaulin kenan shi ma ya iya tara tsakanin magarba da isha din ba tare da an ce yayi zinubi ba idan ya zama masalan wanda ya sani ne ya jinkirta magarba bai yi ta ba sai ya rage gurgurdan yanda zai sallace ta yana gamawa shafaki ya buya sai tashi ya kawo isha kenan kowace yayi ta a mutarin ta kenan bisa wannan kaulin amma kaulin da ba shi ya fi shuhura ba a masabab to Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da aka ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas an ruwaito shi daga Abdullahi ibn Abbas ba ta fuska daya ba Jabir ibn Zaid ya ruwaito shi Jabir ibn Zubair ma ya ruwaito shi haka na Abdullahi ibn Shaqiq al-Uqayli duk sun ruwaito shi daga Abdullahi ibn Abbas wayannan dukkan su tabi'ai ne kuma wanda yake sun ruwaito hadisin daga shi Abdullahi ibn Abbas Hakika an ruwaito hadisin da yake yayi mu'arara da hadisin nan da ya gabata daga Ibn Abbas da kuma shi kuma ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da ya gabata yana nuna ai haka ba laifi a tare tsakanin sallah biyu, a tare tsakanin azhar da lasar, ko a tare tsakanin magarba da isha ba tare da wani uzuri ba, ai ba laifi. To amma akwai wani hadisin kuma wanda aka ruwaito daga Ibn Abbas, wanda shi kuma ya ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuna cewa yin haka ba daidai ne ba, amma bara ku ji hadisin. Ibn Abbas ya karbo hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya hada tsakanin sallah biyu, salloli guda biyu na farilla, ya hada su a lokaci daya ba tare da wani hanzari ba, hakika ya aje wa wata kofa daga kofofin manyan zinubi. Wato wannan kinaya ne daga cewa ya aikata zinubi babba, ya aikata zinubi babba. Wannan hadisin kenan ya nuna she yin haka ba daidai ne ba. Abu Isa Tirmidhi yake anashu wannan da aka ambata a isnadin nan shine Abu Ali Rahabi, shine Husayn ibn Qaisim. Yana da rauni wajen malaman hadisi. Imam Ahmad ya ce rarrauna ne, hakanan wani Imam Ahmad daga malamai sun ce rarrauna ne. Buhari yake cewa hadisansa munkarai ne, bai dace a tsaye rubuta hadisinsa ba. Amma kuma malamai suna aiki ne da wannan hadisin wanda Hanashu ya ruwaito daga Ikrimatu daga Abdullahi ibn Abbas. Yanda wani malami Muhammad Anwar Tashmiri yake fada, shi dai isnadi abinda yasa ake tsayawa bincikensa, ko ake tsayawa tabbatar da shi don kada a shigarwa addini abinda baya cikinsa ne. Amma ba ana tsayawa neman isnadi ba wai don kokarin a fitar daga addini abinda yake cikin addini. Abinda yake cikin addini wannan ai yana cikin addini, ko ya zo da isnadi tabbatacce ko bai zo da shi ba. Ko da bai zo da isnadi tabbatacce ba, abinda yake wasu dalilai na addini suka shaida da cewa abu ne tabbatacce, to ai shi kenan. Kanal isnadu liyalla yudkhala fi dini ma laysa minhu la liyukhraja minhu ma kana fihi. Kanal isnad liyalla yudkhala fi dini ma laysa minhu la liyukhraja minhu ma kana fihi. To kamar wannan akan samu hadisi wanda malaman hadisi za su ce wannan hadisi rarrauna ne, amma kuma sai a ga malamai da shi suke aiki, sai ta yi a ga wanda yake ingantaccen malamai sun kyale shi. Kamar wannan hadisin da ya gabata, hadisin nan da ya gabata ya inganta ba Tirmidhi ba, irin su Muslim ma duk sun ruwaito shi ta fuskoki daban-daban. Amma kuma shi kansa Tirmidhin da ya kawo shi kuma ta fuska ingantacciya, ko da dai bai tsaya yi bayanin ingancin nasa ba. Shi kansa a wani waje yake fada cewa wannan hadisi yana cikin hadisai guda hudu da yake ya kawo su, amma wanda bai san wani malami ba, ko da malami guda daya daga malaman musulunci da ya aiki da shi. Amma kuma ga wani hadisi wanda ya kawo wanda yake rarrauna, yace malamai ma'abuta ilimi suna aiki da shi ne. Kiyasa idan muka dubi Imamul Muhaddisi shine Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Buhari, zamu ga so dewa yakan kawo hadisi rarrauna a jami'insa, a jami'us sahih nasa, ko da dai sai ya shafe isnadin nasa, ko ya shafe farkon isnadin nasa ya ta'alikinsa. Me yasa yake kawo irin wannan? Saboda ya nuna cewa malamai sun yi aiki da shi, duk da cewa dai raifi ne. Yanda Shu'ab Abdullah dan Fodio yake fada a Nisbahur Rawi, au ma ra'ifun wa alayhi al-amalu wa fil masaya ma bihi yumassalu. So da yawa Buhari yakan kawo hadisi mu'allaki, menene yasa ya ta'alikinsa? Saboda hadisin nan gaba daya wajen malaman hadisi ba a san shi ba da isnadi ingatacce. Shi ko littafin sa ya sharranta cewa zai fi hadisi ne wanda suke ingatattu. To tunda yake hadisin ya zo haka, amma kuma sai ya ga malamai suna aiki da shi, to sai